Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da Sarodiya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio Kumasi, sai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin koko hantsin ranar Talata 5 ga watan Nuwamba. Yanzu ma dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Zahar Amin Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Yau bayan labaran duniya za a ji yadda ake bayar da himma wajen tayar da komatsar mata a jamhuriyar Nijar. Za kuma a ji ci gaban hira da ministan sadarwar Najeriya Dr. Isa Ibrahim Fantami kan shirin farfado da tattalin arzikin Najeriya ta hanyoyi da dama. Kamar kowace ranar Talata, Baba Yakubu Makeri na tafi da shirin a dawo lafiya. Sule Barba kuma zai shigo da sharhin jaridun Nijar. Sannan muna tafi da ra'ayoyin masu sauraron mu. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump da ke fuskantar binciken da mai yiwuwa ya kai ga tsige shi. Ya ce rubutattun amsoshi da mutumin da ya kwarmata bayanan cewa ya tursasawa Ukraine ta binciki ɗaya daga cikin babban abokanan hamayyarsa a zaben shekarar 2020, wato tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden, sam ba za su gamsar ba. A jiya Litinin, Trump ya shiga shafinsa na Twitter ya mayar da martani game da batun mai kwarmata bayanan sirrin. Inda ya ce ya zama dole ya gurfana domin ya bada shaida bai kamata alamunci rubutattun amsoshi ba. Shugaban na Amurka ya kuma kira binciken tsige shin a matsayin na damfara. Martanin Trump kan yunkurin da 'yan majalisar wakilai ke yi na tsige shi na zuwa ne kwana guda bayan da wani lauya a Washington mai suna Mike Zaid ya ce mutumin da yake wakilta wanda shi ya kwarmata bayanan da ba a bayyana sunansa ba ya amince zai amsa tambayoyin 'yan jam'iyyar Republican da ke goyon bayan Trump a rubuce. Su dai 'yan jam'iyyar ta Republican sun ce ba su yarda da wannan tayi ba. Kasar Iran tana bikin cika shekaru 40 da mamayar da ta yi wa ofishin jakadancin Amurka da ke Tehran, inda ta yi amfani da wannan lokaci ta sanar da cewa tana hanzarta shirinta na sarrafa makamashin uranium. Sai dai wani babban jami'in Amurka ya ce wannan wani mataki ne da Iran ta ɗauka na yin amfani da shirin kera makamin nukiliyanta domin biyan wasu buƙatun kanta. Kalaman jami'in Amurkan na zuwa ne bayan da shugaban da ke kula da shirin na Iran ya yi ikirarin cewa suna sarrafa wani sashi na kera makamin na nukiliya, wanda mataki ne da ya sabawa yarjejeniyar da aka kulla a shekarar 2015 da manyan ƙasashen duniya. Sanarwar a cewar jami'in na Amurka, wannan wani yunkuri ne da Tehran ke yi don saka ƙasashen nahiyar Turai cikin damuwa wanda suka sanya hannu kan yarjejeniyar ta makamin nukiliya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akalla mutum biyar jami'an tsaron Iraki suka harbi har lahira bayan da suka yi amfani da harshashen gaske akan masu zanga-zanga a Bagadaza, a cewar 'yan sanda da jami'an asibiti. Jami'an tsaron sun yi harbe-harbe akan masu zanga-zangar wanda suka kusanci ofishin Prime Minister da nisan mita 500 a jiya Litinin. A baya jami'an tsaro sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye da harsashen roba domin hana masu zanga-zangar da suka yi ƙoƙarin keta shingayen da aka dasa tsakaninsu da ofishin Prime Minister. akalla mutane 250 aka kashe tunda aka fara zanga-zangar adawa da gwamnati a farkon watan Oktoba a kasar ta Iraki. Afghanistan da Pakistan sun yi ta zargin junansu da cin zarafin jami'an diplomasiyar su dake aiki a headquarters kasashen biyu. Lamarin da ya sa hukumomin Islamabad da dakatar da ayyukanta a ofishin jakadancinta a birnin Kabul har sai illa masha a rikicin diplomasiya na baya-bayan nan da ya barke tsakanin makwabtan kasashen ya faro ne tun ranar Lahadin da ta gabata. Lokacin da Pakistan ta koka da cewa an tsayar da jami'an diplomasiyar ta da ke hanyar zuwa aiki sannan an buga motocin ofishin jakadancin su da babura a birnin Kabul babban birnin kasar ta Afghanistan.
Zara fage aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda aka ji a ci gaba da bayar da himma ga batun tayar da komatsar mata da kasashen duniya ke yi hukumomi da cibiyoyi da kuma kungiyoyin sa kai a jamhuriyar Niger sun tashi haikan wajen koya ma mata sana'o'in zaman gari da kuma ilimin da za su samu ayyukan yi. Daga Yamai ga Salim Barba da cikakken rahoton.
Kimanin mata 50 ne suka karbi takardar shaidar lakantar aiki bayan da suka shafa watanni 9 suna samun horo a makarantar Darul Mar'a mai fafutukar kyautata rayuwar mata a matsayin wani yunkurin fitar da wannan jinsi daga kangin talauci. Ganin yadda rashin samun ilimin zamani ke jefa dimbinsu cikin halin rashin aikin yi, inji shugabar wannan makaranta Nana Jubi Haruna Mati.
Allah ya gwada mana kuma gurinmu ya bi hanya za a cewa na ganin cewa an tashi wata safiya ya mace a Niger tana kawo gudunmuwarta dangance da koma menene dandan yaki da talauci. Mu bambancin koya aikin da muke madiya mata a Darul Mar'a shine cewa bayan ke kin fita talauci to ya ne zaki insha Allah ki jawo yar uwarki wadda take kusanki ta gane koko ita ma insha Allah ta'ala ta ci moriya rayuwarta ta kiyamace.
Wadannan dalibai akasarin su matan aure sun yi murnar ganin wannan rana ta samun takardar shaidar da suke dauka a matsayin wata kokwarar madogara.
Sunana Aisha Tumala Idi kuma an sani na da Hajiya Antuwa. Na koyi dimki, na koyi decoration, na koyi cosmetics da sana'a kuma iri-iri ta hannu. Muhimmancin diploma da na samu ina so in rike ta ne don in koya ma mutane ni ma sana'ar da nake. Saboda ina so in koya ma mata sana'a ta hannu su je gida su ba su riƙa yi. A cikin gidan ka ma sai kai sana'a kuma ka hudda ta waje a siya.
Shugabar kamfanin bunƙasa kayayyakin da aka sarrafa ko aka kera a nan Niger, Rabi Arzuka, ta bayyana gamsuwa da wannan yunkuri saboda cewar ta kananan sana'o'i wata ingantacciyar hanya ce ta yaki da talauci.
Sai ka shi kawai ne za ka gane da wa'anga sana'o'i nan mata kanana su ne ke bunƙasa ƙasa a can ƙasa. Matan da ke yin product ma muna kama musu su gane da su ne ƙasar Niger. Yaki nan ƙasar Niger ta gane kuma ba ta ci gaba tare da wannan mutanen ba.
A yayin wannan biki makarantar Darul Mar'a ta baiwa wasu abokan hulɗar ta lambar yabo saboda gudunmuwar da suka bayar wajen ganin makarantar ta tsaya akan kafafunta. Da majalisar dokokin kasa Sule Idi na daga cikin waɗannan mutane.
Miji nake dire da aka hori mace dubunne dubunne yara ne sassa samu damar rayuwa saboda abin da za ta samu bisa aikin ta sai ta taimaka matiyanta kuma su kuma wannan za su samu tarbiyya ta kwarai.
A shekarar 2012 da aka kafa makarantar Darul Mar'a a Maradi kafin daga bisani a bude reshen ta a nan Yamai, kuma a cewar shugabarta lura da yadda mata suka fara wayewa da koyon sana'o'in hannu yasa ta fara hagen bude irin wannan makaranta a dukkan jihohi 8 na kasar Niger. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Wannan kai ke kuma a gaida Sulaiman. To ganin yadda rahotanni ke nuna cewa Najeriya ta kudura aniyar amfani da hanyoyi daban-daban wajen farfado da tattalin arzikin kasar da kuma ciyar da shi gaba, abokin aiki mu Yusuf Aliyu Harande ya tattauna da ɗaya daga cikin na gaba-gaba wajen ganin haƙatacin ruwa, wato ministan sadarwa na Najeriya Sheikh Dr. Isa Ali Ibrahim Fantami wanda yace bayan dada habaka bangaren mai da ake yi da sauransu amma yi zama da kasar Saudiya kan yadda za ta shigo cikin al'amarin. Dr. Fantami ya ci gaba da cewa
bin hakika dukkan alkhairi mun gashi a cikin wannan zama din har ma suka ce to mu samar da wata majalisa da za ta turo wakilan Najeriya da wakilan Saudiya su rika zama a duba dukkan bukatun da Najeriya ke da shi a wurin Saudiya wanda arzikin su zai tallaka mana insha Allah kofa abu da take za su zo su zuba jari don su taimaka wa kasar mu. Sun ce suna da irin wannan majalisa da kamar kasar India, suna da irin wannan majalisa da kasar China, suna da irin wannan majalisa da kasar Kenya, suna da irin wannan majalisa da kasar Niger in ba na manta ba. Za ka a samar da wakilai daga can daga nan a zauna a ga me suke da shi da mu muke bukata wanda za su iya taimaka mana mafiga hanyar jejeniya da ikon Allah suna shi da su taimaka. Wannan shi ne ma mafi girman abu saboda an ka kira abu a ɗaya da kuma za su kare ba amma tun da an ce a samar da majalisa don majalisa ta duba bukatun da kowa yake da shi na bunƙasa tattalin arzikinsa a taimaka wa juna sai a yi wanda shi dan sarki har yake ba zama ne da ake zuwa kan na addini ba. A wannan zaman muna zama ne na matsalolin talakawan mu a kasashe guda biyu wannan a zama shi haza haza ciki suna da mu'amala mai kyau da kasashen musulmai da wasu wanda suke ba na musulmai ba saboda manufar shi ne a bunƙasar da tattalin arzikin juna kuma a taimaka wa juna a kuma kyautata wa juna mu'amala wannan su ne irin manufofin da ake da su.
A wannan zama an tattauna a magana wanda ta shafi yadda ƙasar Saudi Arabia za ta taimaka a ainihin farfado da matatun tace mai da ake da su a Najeriya waɗanda da damansu ba sa aiki wanda kuma shugaba ya Buhari ya yi maganan nan a ƙasar Rasha da ƙasar Rasha ya wannan tsari zai kasance Rasha ce za ta yi wannan aiki ko ƙasar Saudi Arabia ce za ta zo domin ganin cewa an farfado da waɗannan matatun mai na Najeriya.
A ka'ida idan mutum iya neman abokan tafiya a ƙasa irin ta Najeriya mu takaita tunaninmu zuwa ga neman tallafi ko yarjejeniya da ƙasa ɗaya ko biyu ma yayi kada. A Najeriya ta gari muna da wuraren mai a kudu maso kudancin ƙasar nan akwai a jihar Rivers akwai a jihar Delta da makamantansu. Yanzu cikin taimakon Allah an samu rijiyoyin mai aƙalla guda hudu a cikin jihar Gombe. An samu wani adadi a cikin jihar Bauchi. Harsashi ya bayyana cewa ana tsammanin akwai rijiyoyin mai da za a samu a ƙasar a jihar Nasarawa. Akwai jihohi da dama to kaga waɗannan wuraren da ake samarwa idan Rasha ta zo ta ce za ta yi za mu ba ta inda za ta iya yi in Saudiya za ta zo ta ba ta samu wajen yi idan ma wata ƙasa ta zo bayan nan ta ce za ta yi da ikon Allah za a baya. Ai in kana neman masu zuba hannun jari a ƙasar ka su zo su kawo dukiyarsu idan ƙasa ɗari za ta kawo dukiyar da muka yadda da ita babu kuma sharaɗin da zai cutar da mu ko al'ummarmu sai kofar babu za ta ke a zo a tallafa. To don haka Rasha su zo su yi Saudi su yi in akwai wata ƙasar ma da muka aminta da ita ita ma ta zo ta yi duka ana bukata a tallafa juna don a ci gaba ne. Don haka ɗan uwa bukatan da muke da shi da ƙalubale a ƙasar ya fi ƙarfin tunanin Rasha ko Saudi duka biyu su yi bayan su ma muna neman ƙarin wasu ƙasashe. Don haka waɗannan biyu muna baraba da su da wasu ma wanda ba su ba.
Ministan sadarwar Najeriya Dr. Isa Ali Ibrahim Fantami ke hira da abokin aikinmu kan yadda za a farfado da tattalin arzikin Najeriya. To kafin mu ci gaba ga wannan.
Sambaji dan na ga guba dole ni yadda lamu marubanka lamu lami do haya tuki isa dan na ga yaya dan bi juju amina do diwa fotu ga san baba madina ande bolamu lamu do tijo bi barka ki alhaji abba i amina tu ande beti lamu Muhammadu Nuru Razil Gondo Gonga Andebo Jauro Razil Beti Mangu Gorko Hajja Dinta On Wani Ndotiwa Gorko Hajja Aisa Tungaru Wani Ndotiwa Baba Elima Hadin Beti Lamu Baba Elima Hawa O Beti Lamu Baba Elima Umaru Sanda Aholi Yamgonga Baba yetima wallahi yetima ide amana Allah akawal kona tati duniya kona tati yanni jeni kona tati wala mu anda ole me sanga kwa bule melembe ole me sanga kwa bule melembe jaji la mu wati umatore delege yoti abe metelonel subira be mata fere fere yoti alhaji tuuri presida ayotina
to yoti yanzu kuma bari mu koma gifi guda babu makeri ya gabatar mana da shiri na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya baba yakub makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin shirin a dawo lafiya na ci gaba da tattaunawa da mai duka Umaru Alhaji Yawale shugaban hukumar fafutukan rage yawan hatsarin motoci a jamhuriyar Nijar a makon da ya gabata Alhaji Yawale ya bayyana mana takaicin sa akan yadda masu motoci ke amfani da tsofaffin tayoyi a karkashin motocin nasu lamarin da ke kara yawan hatsari a Nijar sai dai ya ce hukumar sa na iya bakin kokarinta ta wayar da jama'a akan hadarin da ke tattare da irin wannan dabi'an a yau wakilinmu a birnin Yamai Suleiman Muni Barma yayi wa bakon namu tambaya kamar haka
wani abin da aka lura da shi abin da kusan za iya cewa a yau ya fita da hankalin jama'a shine yadda motocin bus wato car din na jigilar passengers ke ci gaba da kwantawa akan hanya wanda akasari akan samu asarar rayuka da jin rauni da dama shin a tunaninka mene yake kawo wannan al'amari mene masababin irin wannan hatsari da ake yin fuskanta
shi wannan matsala ta wadannan motoci ba yau ta fara ba matsala ce wadda hukumomi sun kalura da ita sai an ka dauko matakai wanda ya kamata a tsare to matakan ne ba nan gabe
na mutunta
ne matakan na farko an hana yaron duk wani dan karamin yaron shekara 21 da ke wannan motoci doka ta hado irin shekaru da tizan da kamata su dauki motoci kuma da irin shekaru da mutum ya kamata shi yana aikin mota sannan shi dauki wannan motoci sannan mataki kuma wannan biyu da anka doka akwai abubuwa da aka samu su wanda bai kamata su huce 100 ba a awa 80 a awa abinda aka samu limita ta limitas
na
to ya kamata
ma'ana ba za su
ma'aikatan hukumomi su zo su bincika eske abun nan dokan nan da an kace su sa wadannan abubuwa wanda ke limitan mitas suna sa shi ko ba su sa shi sannan na uku akwai abun da ake canta wanda ba a yi yanzu shine a zo kan hanya hukumomi su zo kan hanya su yi tsaye duk mota da ta biyo a bincike ta a gani ka'idodin da anka aza ma kamfanonin nan suna nan gaisu ko ba su kuma in mutum ya hatsari bisa ganganci a rufe kamfanin shi mun sha gani canta idan an kai hatsari na ganganci ana rufe kamfanin ne kaf a rufe dole shi hatara to wannan abubuwan su sakaci ne an bar mu kasa ga ta nan barja a kowa yana tsana ina abin da ya gama dole ne a samu matsaloli irin wannan in ba sanda an ka iko an ka dauko ana buga ta irin yadda kamata tunda da aka kula da irin abubuwan wannan manga sakaci duk ba nan gani shi yanzu da an ka bar kowa shi abin da ya gama dole ne su wadannan kamfanonin su ma suna abubuwan sun gama suna ta sun harkar al'umma
wasu na ganin baya ga rashin kwarewar direbobi akwai maganar rashin mutunta ka'idar da aka shimfiɗa ta wato ƙayyade gudun da ya kamata mota ta yi a kan hanya ba za a rasa akwai motocin su da kansu akwai alamun sun gaji ko kuma akwai rashin wadatattun ma'aikata saboda akasari motoci ne motar da ta tafi misali Agadez yau ita za ta dawo gobe ta dawo Yamai ko kuma wadda daga nan Yamai tashi tafi Zandar ita za ta dawo gobe
kafin ita mota da ɗan adam da mota duk gaba da suna son bincike lokaci-lokaci doka ta shaɗar da binciken da ya kamata a yanzu kima ko kowace mota da shi mai majayen mota kawai irin wani motoci akwai abin da aka ce ma visit technic ya kamata lokaci zuwa lokaci a kai su a dubi lahiyar su a gani sk suna lahiyar cikakke wanda za su sa su dauki wannan hanyoyi sannan shi daga kashe direba akwai doka ta kayyade inda ya kamata irin gudun da inda ya kamata ya gudu sai shi huta wani ya doka to sai mun gani mai yansu an ba su an ce su zai kike doka direba bibi to kana gani zaka ga shigan mota ka kai aka da zaka mutum guda ne ka shade ta kuma da wani sace ya dawo dokoki ne ba su nan gari doka akai lokaci akai da kyau ayi su amma biye su ne a ba nan gari kuma me yasa ba a biye su saboda ma'aikata su dukan kansu wannan hada makana akwai sakaci da yawa dole ne sai an dawo in ana son a gyara sai an bi doka kuma an bi doka sai a zunda lahiya amma rashin bin doka shi ne ke kama da duk waɗannan matsaloli doka dokokin Niger tana da dokoki da yawa waɗanda na ƙware ne amma sai a zo a sa su cikin tura a ruhi lokacin da wani ya zaka ya kakkaɓe su zai aiki da shi a cewa na barkirci ya kama sabu abu shi ko abu ya jima in ka ɗauka kamar hular kwano na ita hular kwano ai tun alif dubu da 978 ƙara da tana an kai cikin wannan sabuwar doka yanzu ya za a gama wanda Allah ba kuɗin ya hidda mu ka'ari uku sai babur bai hidda shi ka goma ya sa hular kwano kuma da sabar kashi hular kwano ita ma ba dan ka sa hular kwano ba shi kadai ne in ka sa hular kwano ba ka dame ta ba ita da banza duka ka sa hular kwano ga mata gari tunda idan an ka samu wani matsala ita za ta riga faɗa kamar kake kasa kuma idan ka kai kasa sai an ka duke ka an kaga asibiti sai ana so a gani shi ne ba shi kanka ba sai an bari shi ka bari ka sa 65 ita kuma hular kwano duka ta kore shi ka goma take to kai wannan dokoki akwai yanzu an dauko su an ce za a aiki da su mutane su ganka an kunta musu kuma yau hatsarin mota muna a Niger ya yi Boko Haram kashe jama'a.
To yau ma bari mu jingina da hira a nan har sai sabon mako. A madadin bakon namu mai duka Umaru Alhaji Yawale shugaban hukumar fafutukar rage yawan hatsarin mota a jamhuriyar Niger da wakilinmu a Yamai Sulaiman Mani Barma da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yakub Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Ta gai da baba yanzu kuma ga Sule Barma da sharhin jaridun Niger.
Zaman sulhun da bangarorin siyasar Niger ke shirin shiga a ƙarƙashin wani kwamitin musamman na daga cikin manyan labaran da suka fi daukar hankalin jaridun ƙasar a wannan mako. Jaridar L'Actualité na cewa bayan shafa lokaci mai tsawo na cece-kuce akan maganar tsare-tsaren zaɓuɓɓukan da ke tafe, ‘yan adawa da masu linjaye sun amince su fuskanci juna akan teburin sulhu. Jaridar ta ce ko da yake kowanne daga cikin waɗannan ɓangarori ya matsa aurawarin kullun da ya dabaibaye shirye-shiryen waɗannan zaɓuɓɓuka, alamu na nunin muhawara ce mai zafi za a tafka a yayin wannan zama na tsawon wata ɗaya. Muddin ba a cire son rai ba akan dokokin zaben da suka sa kowannen su ya kafe akan bakansa. Jaridar La Rue de l'Histoire ta ruwaito cewa kotun Sediao ta yi watsi da bukatar da Hama Amadu ya shigar a gaban alkalanta, wanne ya nemi ta soke hukuncin da wata kotun birnin Yamai ta yanke masa a watan Maris ɗin 2017 bayan da ta ce ta same shi da hannu a wata badakalar safarar jarirai. Jaridar ta ce bayan zamanta na makon jiya a yanzu dai ana iya cewa an kai ƙarshe, ganin yadda kotun ta ECOWAS ta ce bata ga inda aka toye wa tsohon kakakin majalisar dokokin ta Niger hakkinsa ba a yayin shari'ar da aka shafa shekaru ana tafkawa a kotunan cikin gida. Jaridar L'Enquêteur ta bayyana cewa hankalin wasu gaggan 'yan siyasa ya tashi bayan da jam'iyyar MPR Jamhuriya ta Albade Abuba ta bayyana aniyar tsayar da ɗan takara a zaben shugaban ƙasa na watan Disambar 2020. MPR Jamhuriya da ke ɗaya daga cikin manyan ƙawayen PNDS tarayya bata tsayar da ɗan takara a zaben shugaban ƙasa na 2016 ba, da nufin baiwa Isu Muhammadu damar samun wa'adin mulki na biyu. To amma a wannan karan jam'iyyar ta ce da sake matakin da jaridar L'Enquêteur ta ce zai iya dagulawa jam'iyyar PNDS mai mulki lissafi. Muƙarƙare da jaridar Niger Times wacce ta mai da hankali akan ziyarar da jami'an hukumar yaƙi da cin hanci ta Alsiya suka kaiwa ma'aikatar magajin garin Doso bayan da wasu kansiloli suka yi zargin ana aikata ba daidai ba a ofishin magajin gari. Kawo yanzu hukumar ta Alsiya bata fitar da rahoton binciken da ta gudanar ba, sai dai tuni wasu suka fara yayata cewa an yi nasarar bankaɗo wata babbar almundahana. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To kai da Barma yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum sashin Hausa muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malamin dorin jihar Jigawa Najeriya. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da hukuncin da kotun koli ta yanke a tsakanin shari'ar da ake yi da shugaban kasar jana Muhammadu Buhari da Atiku Abubakar. Wannan kotu ta yi adalci kuma irin wannan adalci muka yi ta nema a baya waɗannan kotuna suke yi amma abin bai samu ba. A yi ta yin kafa a shari'a.
Assalamu alaikum jihar Hausa. Mai magana Ibrahim Burhan Sana Odubo a nan ƙaramin kuma da gamawa tare da wasu Najeriya da Kudan. Muna gurɓina irin manyan malamai na duniya da Najeriya ga wadda su samu addu'a game da wannan itilawin tsadarar yadda muka fada. Musamman makamman wani wata mai alfarma wanda aka yi yayin halitta ne Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah ka rubuce mu mai ta addu'a cikin wannan wata ɗin. Allah ya dukkan wani matsalar Allah da Allah zai kare mu insha Allah. Mai magana malam Ibrahim Burhan Sana Odubo. Anan karen kuma zama wa tare da kina jira shi ga ta ina ga nan goyi.
Assalamu alaikum sashen Hausa na mare America. Mai magana shi ko ba mun rage matankari a jarsudin Najeriya. Mai America a yau na sai an bayyana ra'ayina dangane da matakin shugaban kasa Muhammadu Buhari sosa yace game da tsadar kare sakin gudubin Najeriya ga baki daya. Wannan abin ya ta kula ga wannan fasarawa. Saboda kayayyakin masarufi da sauran abubuwa da gara sun tsada sun iya wannan rikicin boda din nan. Matan kara ya kan mutala guda guda naira 20 yanzu ya kai tsadar hawa zuwa biya. Ka ga mai karamin kaifi dole ne ya koka a wannan halittar shiga. Saboda ka wuri Amurka ta dama ta kulawa da shi ko ka sadu.
To yanzu kuma ga Zahra Amin ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump da ke fuskantar binciken da mai yiwuwa ya kai ga tsige shi ya ce rubutattun amsoshi da mutumin da ya kwarmata bayanan cewa ya tursasa wa Ukraine ta binciki daya daga cikin babban abokan hamayyarsa a zaben shekarar 2020 wato tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ba san ba za su gamsar ba. A jiyar Litinin, Trump ya shiga shafinsa na Twitter ya mayar da martani game da batun mai kwarmata bayanan sirri inda ya ce ya zama dole ya gurfana domin ya bada shaida bai kamata alamanci rubutattun amsoshi ba. Kasar Iran tana bikin cika shekaru 40 da mamayar da ta yi wa ofishin jakadancin Amurka da ke Tehran, inda ta yi amfani da wannan lokaci ta sanar cewa tana hanzarta shirinta na sarrafa makamashin uranium. Sai dai wani babban jami'in Amurka ya ce wannan wani mataki ne da Iran take ɗauka na yin amfani da shirin kera makaman nukiliyanta domin biyan wasu bukatun kanta. Akalla mutum biyar jami'an tsaron Iraki suka harbe har lahira bayan da suka yi amfani da harshashen gaske a kan wasu masu zanga-zanga a Bagadaza a cewar 'yan sanda da jami'an asibiti. Jami'an tsaron sun yi harbe-harbe kan masu zanga-zangar waɗanda suka kusanci ofishin Prime Minister da nisan mita 500 a jiyar Litinin. Afghanistan da Pakistan sun yi ta zargin junansu da cin zarafin jami'an diplomasiyarsu da ke aiki a hedkwatar kasashen biyu.
To masu saurare da takaitattun labaran kuku da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma ita Zahra Amin Fage da takarantar mu na labaran duniya da Salamun Abu wanda ya hada mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin Darius Smith. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai anjima.